الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Musatu Abuja don karanta littafin mai albarka insha Allah na al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafawan fadilatu shaykh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wuhaybi Al-Tamimi Rahmatullahi Alayhi Bisa gahuri wa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 12 a wannan littafi na Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mawqifuna Min wato kara wa juna ilimi ko sabani tsakanin ma'abota ilimi sabubban da ke kawo shi da irin matakin da ya dace mu dauka tun daga darasi na farko har wannan malam iya magana akan sabubban sabanin ne mai iya yiwa darasi na gaba bayan na yau na 13 sai mu dau shiga cikin wa mawqifuna min menene matakin da ya dace mu dauka amma duk wannan karatun akan asbabuhu ne tare da cewa a cikin sabubban na kan shigo da bayanai na yadda ake magancewa a wurin da ke da munasaba da mafhum tayyib muna farawa da addu'a Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan abin da yake daidai ya dauki rayuwarmu akan imani ina tishu ke fa ne da na tambaya aje ko a mota a dauka mana muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai alhamdulillah yahdikum Allah subhanahu yayi rahama da gafara da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani ababe da dama a ƙasarmu babu kokonto suna ƙara taɓarɓarewa musamman kan abin da ya shafi matsala ta tsaro a ɓangarenmu na Najeriya musamman daga arewa muna cikin jarrabawa guda uku na terrorism da kidnapping da banditry waɗannan manyan matsaloli ne guda uku da suka addabe mu a ɓangaren tsaro muna ƙaskantar da kai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa masu girma na Allah ya nuna mana ƙarshen wannan fitintunu ya sanya tausayi da imani don su daina waɗannan laifuffuka. Idan ba za su daina ba, Allah ya fi mu sani. Muna roƙon Allah ya maida dukkan bala'i da fitina da suka ɗebo ya rika ƙarewa a kansu. Ko yanzu ina tafowa na ga babu lafiya a wani ɓangare na Borno, sati da ya gabata wani ɓangare na Yobe, ɓangaren Katsina an samu jarrabawa, Zamfara an ƙara samu, a ɓangaren Naikebi an je an sace ɗalibai a makaranta, a Niger State an je an sake sace ɗalibai, a Kwara State an je an sake sace ɗalibai. Wannan al'amarin shekara 30 da suka wuce labarinsa muke ji a rediyo. Ran da aka fara cewa an yi garkuwa da mutane, ina cikin jami'a a lokacin, ba mu fahimci ma'anan meye garkuwa ɗin ba. Kan musarawa yake, ba mu fahimci ma'anan kidnapping ba. Shine an yi garkuwa da mutum, wai ana neman kuɗin fansa. We couldn't understand me yasa ba. Saboda lokacin daga kudancin ƙasa muke jin labari, amma mu a arewa ba mu da shi. In ma akwai wani ɓangaren bai bayyana ba. Amma yanzu sai ya zama al'amarin ya game ɓangarenmu gaba ɗaya. Babu wani karare sai wanda Allah Ta'ala ya kare. Wannan tashin hankali ne wanda yake mai girma. Ba fitina a duniya da ya kai rashin tsaro da yunwa da talauci. Shi yasa da Allah ya kira jarraba wanda zai mana a Qur'ani cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i a Baqara aya ta 155. Kaga sai ya kira tsoro da yunwa. Idan ka duba kuma gatan da Allah ya yi wa sahabbai, sai ya ce allazi at'amahum min ju'in wa amalakum min khawfin a cikin suratul Quraysh aya ta 4, shine wanda ya kosar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro. Ni'imar duniya dukkanin ta cikin koshi ne da zaman lafiya. Bala'in duniya ya kare cikin rashin tsaro da yunwa da talauci. Bil hakika matsala ce wacce take mai girma. Bayan addu'a da muka yi mu rika tashi a dare muna addu'o'i. Na biyu, waɗanda al'amarin mulki ke hannunsu tun daga sama har ƙasa gaba ɗaya ban kange kowa ba, wajibi ne ya zama a aikace a ga ana ci gaba. Ita matsala irin wannan wajibi ne tun daga jami'an tsaro, waɗanda suke da executive power, waɗanda suke da legislative power, waɗanda suke da judiciary. Kowane mutum akwai gudumawa wadda zai bayar. Ku alƙalai, an kawo mai laifi gaba gare ku ya yi kisan kai ko ya zalunci, ba za ku bari tafi a banza ba. Ba irin yanzu da ake compiling list kowane iri ba, duk laifin ka sai a ce an ya dai ba daidai ba ne. Encouraging wasu laifin su ƙara laifi ne, musamman laifin da ya shafi ƙwaya da kisan kai, musamman kisa na ganganci, ba wai na tsautsayi ko wata jarrabawa ba. Wajibi a kiyaye. Legislators dole a yi dokoki, a yi oversight duk dokar da take ta hukunci akan wanda ya ta'addanci ko abin da ya kama da haka. Daga part of oversight ku tabbatar duk mai laifi an gayyace shi ya zo ya defending kansa. Executive kada mu ta ɗaukan wai security board ana kashewa a banza. Wajibi talaka ya ga an samu aminci. Wannan al'amarin dukkanin sa in akwai manufa ba, wallahi ba zai gagara ba. In kowa zai tashi ya bada gudumawarsa, al'amarin nan ba zai gagara ba. Ala ayyi halin, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke da alhakin mulki a hannunsu, Allah ya ƙara musu tsoronsa, ya kuma sanya musu tausayin talakawa. Waɗannan al'amuran da suke faruwa, inda suna faruwa da elite ne, da tuntun an magance shi. Amma hatsarin talakawan yake shafa ba elite ba. Elite idan suka ga ƙasar ba daɗi, wani in ya sulale, in ya shiga London bacci sai ya wata shida bai dawo ba. Amma shi talaka babu inda zai je, kudin zuwa Abuja ma ya gagare shi. Wani talaka in ka ce ka je Abuja ka za ganin ka yake kaman ka je aikin hajji ka dawo. Shi bai ma taɓa zuwa Abuja ba bare. To Abuja ma ina amincin yake yanzu, ba sai wanda Allah ya kare ba. So waɗannan harkoki da suke faruwa akwai tashin hankali. Mu waɗanda suke talakawa a tsaya da addu'a, ba abin da ya fi ƙarfin Allah. Waɗanda suke masu mulki su sani addu'ar talaka ba ita kadai ake bukata ba, sai sun hana idonsu bacci. Idan an yi strategy ɗaya bai yi ba, an yi na biyu bai yi ba, dole a canja. Kuma jami'an tsaron tabbas akwai masu ƙoƙari da gasken gaske, akwai wanda kuma bacci suke ba aikin suke ba. Mun yi aiki a gwamnatin, mun ga irin abin da muka yi don mu taimaka tsaro na ainihin nin da sim. A lokacin da na dawo da dokar na ce sai an yi, a cikin February 2020 daga cikin ƴan ta'adda wanda suka gare suka ce in an ganna a kashe ni Allah bai kare ni ba kuma ko na janye ko a bakin raina nace wallahi na amince a bakin raina in dai aikin da nake zai save ran talaka a Najeriya na amince
Allahu Akbar
in dai zai save ran talaka nace na amince duk wannan barazana ta sa na canja a lokacin nin din nan gaba daya a shekara 13 duka database din bai kai mutum miliyan 39 ba suka yi a Najeriya amma a shekara 1 da rabi sanda na kara mutum miliyan 60 da yan kai duk abin da za a yi na barazana babu wanda a duniya ban gane ba wanda kuke jin labari kashi 10 ne cikin 100 amma wasu haka muke bacci da su ba wanda ya san me muke ci na jarabawa akan wannan abin akwai ran da ake ce mu in ban janye dokar yau ba gobe a bakin raina kuma wallahi ban janye ba kuma na amince na bar duniya akan rayuwar talakawan akan ni na zauna su a walakantar da su so akwai misalai da dama na irin wannan ai ba mu janye din ba but amma jami'an tsaron akwai wanda duk gatan da kuka musu ba sa aiki da irin waɗannan al'amura mu aikin da muka yi ba na tsaro bane kawai mu mu ba su wurin da za su taimaka musu a tsaro ne da wurin muna gani za a yi kidafin mutane su ba za su zo su nemi taimakon yaya za a yi a kawo ƙarshen abin ba ga abin an musu kana iya ɗaukan jaki ka kai shi bakin teku don ya sha ruwa za ka iya tilasta ya sha ruwa ba za ka iya ba mu abin da kawai muka yi mun ba su platform na su yi amma ba mu da ikon tilasta musu don ba aikinmu ba ne aikin tsaro ba namu ba ne kawai mu mun ga wannan na'ura za ta taimaka wajen aikin so ina aiki da dama ina ƙara tunatar da jami'an tsaro don Allah mu sani aikin da muke yi wallahi Allah zai tambaye mu ina kake da peace of mind ana biyan ka albashi da allowances akan aikinka talaka yana kwana da yunwa ana kashe shi mutane suna zuwa ƙauye suna saida gonakinsu don su bada kuɗin fansa ina zaka samu peace of mind a aikin da kake kai babu peace of mind so da haka matsalar Najeriya ba mutum ɗaya ba ne masu mulki da matsalar su matsalarsa kowa sai ya duba ina ya dace ya gyara waɗanda suke tada ƙayar baya Allah ya shirye su in ba za su shiri ba ko ina suke Allah ya mana maganinsu waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ta'ala ya kubutar da su daga ciki akwai hatta Amir na Muslim Student Society na Nigeria na jihar Kebbi an sace shi bayan kwana ɗaya an kashe shi shi ne shugaban musulmi ɗalibai na jihar gaba ɗaya Al-Qasim makarancin Qur'ani ne a Al-Ahmad an ɗauke shi kuma wannan ba shi ne Amir idan kana tunanin ba da shafi ka ba ai yaudaran ka karki wallahi ba ajali ne aje mu Allah shi samu wani lafiya Allah ya tsaya da garuruwanmu da kasarmu Allah ta'ala shi samu wani lafiya Allah ya gyara mana al'amuranmu ina za mu tashi a darasi na 12 na'am shafi na 21 haka ne ko as-sababu as-sabi naga fadilatu Sheikh Ibrahim Duguri wanda yake ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma shugabanni na addini a ƙasa musamman a nan garin Abuja kuma sarkin malamai ko sarkin malaman Duguri kuma wakilin malaman Bauchi to ya zo shi fadar Allah shi gafarta mana zan duka wajen naka ma karkashin constituency na ne to ka ba da kai ko Allah shi gafarta mana assalamu alaikum daga sarkin malama ya ba da kai ko da ke ina ba da saratun da yawa kuma fa wazirin fantami ne ashe kuma ni ma fa sarkin malaman malala ne kuma nan sadaukin uke ne ma fa a nan ko a nan Niger State akwai fa sarautun ashe da yawa to Allah ta'ala ya sa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba na'am as-sababu as-sabi a rubuta ne as-sababu as-sabi dalili na bakwai kuma shine dalili na karshe akan dalilan da malam ya kawo na abubuwan da ke sa sabani Mafhum? Tayyib, mun faɗi guda shida yau ba sai mun maimaita ba tunda muna ta maimaita su a karatun baya. A yau za mu tashi akan dalili na bakwai. Shine Malam rahimahullahu ta'ala ya ce, dalili na bakwai da ke kawo saɓani ko kace na ce tsakanin masu ilimi. In na ce al'ulama su ne malamai, in an ce malamai kuma malamai fa na haƙiƙa ake nufi. Ba irin mu a ƙasarmu da kowa zai iya haku jiran malinta ya yi magana ba, da wanda ya karatu da wanda bai yi ba. Mafi munin ma a social media, duk matsalar addini mai ilimi da mara ilimi kowa zai sa bakinsa a cike faɗa abin da ransa yake so. Allah ta'ala ka gyara mana ƙasarmu, Allah ka gyara mana malamanmu, Allah ka gyara mana ɗalibanmu, Allah ka gyara mana talakawanmu, Allah ka gyara mana shuwagabanninmu, Allah ka sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Don haka as-sababu as-sabi, dalili na bakwai, ay ya'khudha al-alimu bi hadithin dha'ifin, shine malami yayi riko da hadisi wanda yake mai rauni. Aw yastadilla istidlalan dha'ifan, ko kuma hadisin ya inganta amma sai ya kafa hujja da shi, kafa hujjan a wurin bai dace ba, sai ya dauko nassi ya kafa hujja da shi a wurin da ba muhallinsa bane, ko kuma yayi wa nassin fassaran da ba haka fassaran take ba. Mafhum? Tayyib, don haka anan malam a cikin matsala dalili na bakwai ya kira guda biyu. Na farko kafa hujja da hadisi mai rauni, ko kuma kafa hujja da hadisi da ya inganta amma ba a wurin da ya dace a kafa hujja da shi din ba. To wannan shi ma yana iya faruwa insha Allahu ta'ala. Kuna tare da shi? So you are welcome insha Allah. Muna tare da, kamar yadda aka sanar da ni, barista Umar Musa Ikilo ko secretary to the Edo state government ko shi ne sakataren gwamnatin jihar Edo, yana tare da mu a nan wurin. So you are welcome my brother. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We are glad to have you with us. May Allah Ta'ala bless you and bless your effort. And may He continue to guide all of us. And may He preserve us upon righteousness. Thank you. Naam, amin. Malam ya ce dalili na bakwai shi ne kafa hujja da hadisi mai rauni, ko kuma hadisi da ya inganta ko aya a Ƙur'ani amma a wurin da ba nan ne da ya dace a kafa hujja da shi ba, ta ɓangaren da hujjan ba ta dace da wurin ba. Ana iya irin wannan. Wani ma wani lokaci in ka yi wannan kuma mai ilimi na ganewa, amma wanda yake jahili ko mara karatu ba dole ya gane ba. 2005, kamar shekara 20 da suka wuce, mun je aikin haji a Jidda, sai na ga wasu 'yan Najeriya suna ta shan taba. In suka gani sai su ɓoye, aka makalla sai in wuce, in na da sai in ga hango suna sha, sai na fahimta ku sai koma temple din su in zauna. Irin lokacin nan an je aikin haji ake dadewa a Jidda nan, sai a kai ku airport a zuba, sai ku kwana biyu. Malam ka gane wurin ko? Da wannan farar manyan rumfunan nan a zuba ku a wurin, abinda ba shi ke cewa wai ɗiban karar mahaukaciya. To da na fahimci haka sai koma temple ɗinsu, tunda ana ɓoye mu, sai ji warin tabar da zauna, sai ce musu ai na ji warin tabar iya ta tashi a wurin nan, da Allah ina roƙonku mu yi magana fi sabilillahi, ko kuke shan taban a wurin ko kuma wani ne sha, don Allah mu tsoron Allah. Sai wannan ya kalli wannan, wannan ya kalli wannan, sai wani a cikinsu ya alkafura ko in ce al'imani. Sai al'imani zai ce aka maka Allah gaskiya mu muke sha, mun ganka sai mu boye. Sai na ce amma ni ina ga fatan taban nan a addinance da a kiwon lafiya dukkaninta tana da cutura, ba ta da amfani. Sai ɗayan ya juya ya ce malam akwai aya a Qur'ani da ta ce taba haramun ne, ni har yau ba wanda ya ban aya, bari in ce in gamsu. Sai na kawo masa ayoyin da ke da alaka da hana almubazzaranci, da Qur'ani ke cewa kar ka jefa hannunka zuwa ga halaka da makamantansu. Dan fada bai ce dai ba haka ba, sai ce malam ni nafi sha'awan fara ji a ƙarara an ce taba. Sai kawai to abinka da tsohon gardi. Kawai sai ji da to ina taba ta ba Qur'ani, sai tuna illa man taba wa amana wa amila. Allahu akbar. Wallahi kawai sai ce masa to illa man taba wa amana wa amila. Ai ga taba nan a nan. Sai ce haka ne fa da gaske ne. Ina ne? Aka dauko Qur'ani nace mu je karshen suratul Furqan. Muka duba, to yayin ta da baki ana ta duba, sai ce ashe fa da gaske ne, gashi nan illa man taba. Astaghfirullah, astaghfirullah. Shikenan sai ya tsorata wai an kira masa taba a Qur'ani. muhallu shahid da kaga ayat da na kawo ba wurin ka bane ni dai kawai ya tambaye ni kalmar taba ce taba a wurin bahaushe shine abin da ake zuka na hayaki dake bata lungs
uhu
a musulunci illa man taba sai wanda ya tuba so ni dai na kamar kalmar tuba ne dan ya tuba shi kuma sai ya fahimci taba ake nufi akalla dai ni ma na sabu na dan zille go illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatan wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba yasa wani lokaci idan zaka yi magana da mai ilimi hujja kake bayarwa amma mara ilimi ko jahili wani lokaci sai da dabarbaru in ba da dabara ba sai baka wahala batuka amma ina ka masa wannan shi yanzu sai aka wuce wuri kaga dai wannan tona kai na asiri yadda na masa dabara ko amma dai in Allah ya taimaka dai suka daina shan taba ai an ciri ba ko kuma ko a likitanci ai taba na cutarwa da duk inda kaga billboard na taba mai ake rubutawa the federal ministry of health warns that tobacco smoking is dangerous to health ai a rubuce ake boldly ministerin kiwon lafiya ta kasa ta ce taba tana da hatsari ga lafiyarka shi billboard din da ake sai da taban a jikin sa aka maka nasiha tana da hatsari amma da yake dan adam mai wuyan gane hali ne kuma sai ya cire kudin sa ya saya mafhum tayyib mallan yace a wannan babi wa hadha kafirun jiddan wannan misalai suna da yawa sosai shine inda ake rike hadisi mai rauni ai aiki da shi kamar yadda muka sani hadisi suna kasuwa kashi kaman uku ne akwai sahihun na biyu akwai da'ifun na uku akwai mawdu'un na farko ingantacce na biyu mai rauni na uku ƙarya ne hadisin ƙarya shi ingantacce aka raba shi kaman gida hudu akwai sahihun li dhatihi akwai sahihun li ghairihi akwai hasanun li dhatihi akwai hasanun li ghairihi wannan dukkan guda hudu suna cikin bangaren hadisi da ya inganta ko kuma yake mai kyau wanda ana kafa hujja da shi wanda ya sauko daga darajar hasan shi kuma ya zama hadisi dha'ifi ne mafhum shi ma kuma dalilan samun hadisi mai rauni suna da yawa akwai wanda ke da alaka da memory kamar fashiyar kasratul ghafla su su'ul hifzi su mukhalafatis thiqat su alfahash su alghalat duka waɗannan suna daga ciki akwai abin da ke da alaka da adalal mutum alkazib ko awil tuhuma bil kazib ko awil fisk ko kuma jahala wannan suna daga cikin dalilai kuma da ke da alaka da adalcin mutum ya zama mutum maganganunsa zuki ta malla ne a wurin malaman hadisi ko kuma mutahan bil kazib ko kuma fasiki ne ko kuma wanda ke kirkiran abu ne da bai da asali a addini yana aikata shi ko kuma ainihin akwai jahala ana mar kyakkyawan zato amma wanda ya rubuta hadisin ba a san shi ba balle a san adali ne ko ba adali ba saboda akwai sharuɗan karɓar labarin wanda ya bada labari a addini bare mafi girman labari wanda zai zo ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ai labarin sa babbar magana ne ya dace sai ya zama mutumin kwarai gabanin a kafa hujja da maganarsa mafhum tayyib don haka malai ya ce wa hadha kafirun jiddan wannan iya da yawa matuƙa da gaske famin amsalatihi na daga cikin misalan hadisai masu rauni da ake kafa hujja da shi ai amsalatul istidlal bil hadith ad-da'if shine misalan da ake kafa hujja da hadisi mai rauni shine ma zahaba ilayhi ba'dul ulama abunda sashin malamai suka tafi a kansa ministi hibabi salati tasbih wadanda suke da fahimtar cewa salatu tasbih ko salatu tasabi mustahabbi ne a yi ta ko sunna ne a yi ta sai yace yana ga wannan shine daga cikin misalan kafa hujja da hadisi mai rauni abunda muke fahimta daga wannan jumla shine fadilatu shaykh muhammad bin salih al-Uthaymeen al-Wuhaybi at-Tamimi rahmatullahi alayhi yana ga cewa salatu tasbih bata inganta ba shi yasa ya kafa hujja da wannan salatu tasbih asalin ta kazo ne a hadisi na farko babu hadisin Abu Bukhari da Muslim babu shi a cikin muwatta ta Imam Malik a magana mafi inganci babu isnadi mai inganci ko a wurin Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi, wannan suna daga cikin mafi darajar kutub na hadisi. Amma an samu Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi ya kawo shi a hadisi na 1297, haka Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi ya kawo shi a hadisi na 1387 da sauransu. So mafiya yawa sunan na Imam Abu Dawud da Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi akan samu hadisai ingantattu da yawa, akan kuma masu rauni su ma da dama. To sai zama su suka ruwaito hadisi da a hanyoyin hadisin babu wata hanya kwaya ɗaya da ta tabbata cewa ba ta da take da cikakken inganci. Hanyar da take da ɗan dama-dama ita ce hanya ta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da ya koya wa ɗalibinsa Ikrima ibn Khalid. Wannan hanyar ita ce mai ɗan dama-dama, amma ita ma cikin isnadinta akwai matsala, tare da cewa waɗanda aka zarga isnadin ba su da matsala ta adala a wannan isnadi, sai dai akwai matsala ta memory. Kamar yadda shi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya faɗa cikin fatawa Rabigh fatawassa ta 5, so yayi magana cewa cikin isnadin akwai matsala, ba yi da hadisi da za ka ce hanyar ta tabbata ta inganta, amma wanda suke ga inganta suna ga hanyoyin da an tara su. Kula ga wannan, shi Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah bai yadda da ingancinta ba. Shine yace siffata huwa ayyu sallil insanu raka'atayn, mutun yayi sallah raka'o'i guda 2, yaqra'u fihima bil fatiha, ciki zai karanta fatiha, wa yusabbihu 15 tasbihatan, sai yayi tasbihi guda 15, wa kadhalika fi ruku' ruku'i ma zai tasbihi, wa sujud, a cikin sujada, ila akhir sifatiha, zuwa karshen siffa allati lam abituha. Yace amma siffar tata ni ban haddace ba, iya daga cikin maganganun malamai, in yana so ya wautar da kai akan abu sai yace ni ban ma haddace abin ba dan ban bashi muhimmanci ba, wato inda na yadda da shi da na haddace, amma tunda kaga ban haddace ba to ban yadda da shi ba. Li'annani la a'taqidu min haythu shar', dan ni ban yadda da wannan an sallah a shari'a ba. Salatu tasbih ko salatu tasabih duk ana gaya mata, a masallacin nan waye ya santa, waye kuma yake jinta, waye ya san salatu tasbih gabanin mu fara karatu? Wanda ya sani ya nuna kansa, wanda ya taba jin labarinta ko ya taba yinta ko ya taba jin hadisin ya daga hannu, ni na taba jinta gabanin ya a daga hannu sosai na gani. So aƙalla zan iya cewa fiye da rabin masallacin sun santa. Na biyu, waye taba yadda da ingancinta har ya sallace ta? Maybe mu samu kaman mutum in na ce 50 bai yawa ba ko? Kai misali kaman 50, oke, ga wasu anan wanda sun taba yi, waye kuma bai yadda da ingancinta ba, bai taba yin ta ba? Bismillah, a daga hannu. To kai matsalar ka da girma, ya yadda ne ta amma bai taba yi, to kai ne babbar matsala ce. Abinda na fahimta a masallacin, waɗanda suka taba sallatin da suka yadda da ingancin sun fi adadin yawa fiye da wanda ba su yadda da ita ba su taba yin ta ba. Bayanai zan muku mai bi ƙari na ilimi, amma kowa sai ya ɗauki abin da ya fahimta ya aiki da shi. Na farko, yadda na faɗa asali hadisin kamar da malaci shi bai haddace siffar ta ba, siffar ya zo a cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi. Hadisi na nawa muka ce? Na'am, hadisi na 1297 a cikin sunan na Imam Abu Dawud. At-Tirmidhi hadisi na nawa? 1387. Hadisin asali riwaya ne na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu, shine hanyar da ta fi kowace dama-dama, cewa manzon Allah ya ga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, wato babbansa, cewa zai koya masa wata ibada mai falala a wurin Allah. Daga cikin siffarta sai yake cewa akwai gafarta maka zunubanka, zunubin nan da ka aikata wanda yake babba da ƙarami, wanda ya bayyana da wanda yake ya ɓuya, wanda kai a kuskure da wanda kai a me a ganganci mafhum sai ga masa zan koya maka bi ma'ana wannan ibada za ta zama sanadin gafarta maka zulubai fuskoki guda 10 sai ce ga siffar sallar in ka samu iko ka rika yi kullum in bai yi ba kai duk juma'a idan bai yi ba koda sau ɗaya a duk wata kai ta in baka samu dama ba to duk shekara kai ko sau ɗaya in wannan bai samu dama ba akalla kai sau ɗaya a rayuwarka wadanda suke ga wannan sallah ta inganta daga cikin can magabata akwai kaman Abdullahi ibn Mubarak rahmatullahi alaihi wanda yake kusan shekara 181 koma ga Allah magabaci ne daga cikin salafus salih rahmatullahi alaihi sannan kuma dalib malami ne shi na Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullahi a malaman hadisi akwai Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alaihi shi Ibn Hajar al-Hafiz Ibn Hajar yana da fahimtar ingancin haka kuma daga ciki akwai fahimta irin ta Imam Suyuti Jalaluddin Suyuti rahmatullahi alaihi shi ma yana ga fahimtar ingancin ta a malamai yan baya baya a waɗannan karnunnuka akwai babban malamin hadisi da ya rasu a kasar Jordan al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alaihi yana ga fahimtar ingancin ta kamar yadda ya faɗa a cikin darasin sa fatawa rabit a darasin sa na 5 kuma baya ga haka an maimaita fatawarsa cikin fatawa Ibnu Salah a volume na farko namba na 84 sannan kuma ya rubuta wani dan kutayib akai mai sunan sa at-tarji fi hadithi salati at-tasbih so dukkanin wannan akan maganan salati at-tasbih yake nuna cewa eh hadisin bai inganta ba amma akwai hanyoyin da zamu iya taimakawa da su idan aka hada zai iya ka matsayin ko da hasanul li ghairihi ko abun da ya kama da haka a bisa ga fahimta irin tasu wadannan malamai duka sun tafi akan ana iya sallatanta hujjar su na farko shine cewa eh hadisin bai inganta ba amma yana da turuk wato iya da hanyoyi turuk din kuma yuqawwi ba'dhuha ba'dhan sashin hadisin na ƙara wa sashi ƙarfi babu hanya ɗaya da za a iya dogara da ita a ce ta inganta amma tunda labarin ya zo ta wasu hanyoyi to idan aka gama hanyoyin aka yi kaman comparative analysis inda suke supporting one another to hadisin zai iya kaiwa hasanul li ghairihi hadithi hasanul li ghairihi asluhu hadithun dha'ifun lakin lahu turuq kathira fa min hadhihi turuq ba'dahu yuqawwi ba'dahu sai da masashin na ƙarfafa sashi sai suka ce hanyoyin ya kai a dogara da shi na biyu suka ce daga cikin magabata da ake dogara da su akwai babban malami Abdullahi ibn Mubarak alaihi rahmatullah da ya karantar da ibn Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah shi da kansa ya sallaci sallah amma ba a samu a cikin sahabbai ba wanda yayi a zahiri abin da ya bayyana wallahu alam fi ma la na'lam waɗanda kuma suke gaba za a dogara da hujjojin ba su ma akwai su da yawa daga cikin magabata za mu yi cewa duka a'imma al-arba'a Imam Malik Imam Shafi'i Imam Muhammad Imam Abu Hanifa Allah ya musu rahama a magana mafi inganci taso babu wanda ya tafi akan ingancin salatul tasbih wannan kowanne a cikin su ya kai matsayin a ce mujtahid mutlaq mujtahidi ne mutlaki dalili na biyu shine a fahimta su hadisi ne da'ifi a wancan bangaren irin Imam Suyuti rahimahullah yana ga ana iya kafa hujja da hadisi da'ifi a cikin fada'ilul a'mal ayyuka masu falala amma wannan bangaren waɗanda suke wurin su suna ga hadisi da'ifi zato ne ba a bautan Allah da zato sai da yaqini hadisi ingantacce ba zato bane hadisi da'ifi shine zato karka kuskure in an ce hadithi sahihi ne ko hasanin shi yaqini ne kar wani yaje sa maka shubuha ga hadisi a Bukhari ya ce maka zato ne ba zato bane hadithi ingantacce yaqini ne hadisi mai rauni shine zato amma saboda me saboda irin isnadin da aka kawo mana hadisi daga annabi zuwa ga sahabbai shine isnadin da aka kawo mana Qur'ani annabi ya ji daga Jibril ya kuma koya wa sahabbai suka koya tabi'i suka koya atba'u tabi'in to irin wannan ne aka dawwana Qur'ani so daka duk wanda ya garajin sukan hanyar zuwan hadisi ingantacce by implication ina sukan Qur'ani dan me dalilin shi ma Qur'ani ruwaito shi akai
shi yasa lokacin jambul qur'an za a sa idan Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu ka zo ka tara qur'ani ya tara sahabbai wadanda suke gwanayen qur'ani ɗan gangarar irin asalin alaran momi na haƙiƙa ne yanzu ma Allah ya musu albarka mu ma gardawa almajri Allah ya mana albarka sai suka ce ai hadisi dha'ifi zato ne ba za a bauta Allah da shi ba in kuma a fada'ilul a'mal ne ko da a cikin ayyuka masu falala ne ai akwai ingantattu masu falala in kana neman gafara Allah akwai ayoyi a qur'ani akwai hadisai ingantattu inda ake neman gafara Allah shine dalilin su da biyu haka hanyar hadisi suna ga bai inganta ba na uku daga cikin dalilan su kuma shine cewa siffar sallar ba ta da nutsuwa ba ta yi kama da wata sunna sallah da ta tabbata a musulunci ba ita sallar ba ta kama da salloli guda biyar na kam salawat ba ta kama da sallar tahajjud ba ta kama da tarawihi ba ta kama da sallar khusufi ba ta kama da wata sallah ta gawa ko abin da ya kama da haka sai suka ce siffar tannan bai yi kama da wannan ba a ka'ida malam ya ce raka'atain ana amma magana mafi inganci ma raka'o'i hudu ake yi waɗanda suke gaba ta inganta ba ka ga na hudu akwai al-imma al-arba'a ba su ruwaito ta ba za mu ci Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad rahimahullah sannan Imam Ahmad bin Hanbal alayhi rahmatullah ya tsananta ma akan kore ta haka daga cikin magabata akwai Ibn Qudama alayhi rahmatullah Ibn Qudama malamin Sheikhul Islam ne rahimahullah yayi magana mai tsawo akan ta koda cikin al-Muhni a mujalladi na farko nan ba na 38 yace wannan sallah ce da bata tabbata ba a fahimtar sa a musulunci shi ma Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi ya kore ingancin yin wannan sallah koda a cikin minhajus sunna annabawiyya yadda malam zai gaba nan gaba kadan a cikin darasin yau insha Allah za mu yi magana ba sai na bata lokaci akan haka ba sannan baya ga haka wanda suke gaba ta inganta ba a ko a wannan zamanin Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alaihi cikin nurun alad dar ya amsa fatawa akan ta cewa bata inganta ba a cikin fatawarsa da mujalladi na 4 matsala ta 233 ya ce bata inganta ba shi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya kuma ƙara tabbatar da ingancin ta a fahimtarsa kamar yadda ya kawo shi ma a cikin fatawa Albani fatawa ta 84 so anan shi yana ga ta inganta sannan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahabi At-Tamimi rahmatullahi alan ya nuna mana shi ma bai nutsu da ita ba in ka dauki fatawa na Lajnatu Da'ima lil Buhuth al-Ilmiyya famanan committee na fatawa na Saudi Arabia wanda ya tara manya-manyan malaman kasar da suke taruwa su yi fatawa ba ka ce kawai fatawarsu ta kai ijma'i a duniya ba amma dai lalle duk inda suka bada fatawa a duniya ana kafa hujja da ita in ka duba fatawa na Lajna volume na 8 namba na 163 su ma sun tafi akan cewa wannan sallah ba ta da asali daga cikin dalibai ko manya-manyan malaman hadisai akwai wanda ya rasu Allah sa Ramadan muna tafsiri wane ne Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini ana kirkira cikin manya-manyan na yadda da shi na sarciyar kalli a cikin sa. Siffar salatu tasbih kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Dawud da hadisi na 1297 duk da malam bai ka anan bai ce bai kiyaye ba, amma zan fada ba wai ina bayani ne kuma dan ni ga fahimtata ba. Hadisi dai asali na Ibn Abbas shine dama dama, amma babu isnadin da ya inganta bisa ga wannan bayanan da nayi cewa ana yin raka'a hudu ne, zaka samu a cikin ta akwai tasbihi a kowane raka'a guda 75. Idan kai 75 kai multiplying by 4 zai baka 300. Mutum zai sallaci raka'a hudu ga wanda suke ga fahimtar ingancin da nake magana. Idan yabo zai kabbara sai yayi Fatiha da su. Yadda go daga rukuki sai goma nawa bayan yayi kenan tasbihi na sujada sai goma 45, in ya dawo ya zaman tafiya a zaman tsakanin sujada biyu sai goma ya zama nawa 55, sai ya koma sujada ya tasbihi sai ya kara goma ya zama nawa 65, sai ya kara dawowa ya zauna gabanin ya miƙe sai yayi wannan tasbihi kafa goma ya zama nawa 75. To haka zai a raka'ar farko, raka'a ta biyu, raka'a ta uku, raka'a ta hudu, 75 plus 75 plus 75 plus 75 ya baka nawa guda 300 kenan. Babbar magana ko girgin ma aiki ne ko. To ga wanda suka inganta haka suke yin ta, amma waɗannan malamai duk da na kawo su suna irin hatta Ibn al-Jawzi rahimahullah shi ma bai dada ingancin ta ba, a cikin magabata ya ce shi ma bai nazar da ba. To zaka matsala ce mai sauki, ina roƙon kowa ya bautawa Allah da abin da ya fahimta ko ya samu nutsuwa a kansa, wannan yana da matukar muhimmanci, ba ni zafafawa kuma ba na faɗaitar da wani ya zafafa akan al'amura, bautan Allah ana yi da abin da aka fahimta. Na'am. Don haka yace inji Ibn Usaymin rahimahullah yace wa yana akharun, wasu daga cikin malamai suna ga anna salata tasbih, lalle sallan tasbihi bid'atun makruha, kirkirarren abu ne a cikin addini kuma abuki ne a fahimtar su. Wa anna hadithaha lam yasih, kuma wannan hadithi na salatu tasbih bai inganta ba. Wa mimma yara zalika al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ibn Hajar Allah ya masa, Imam Ahmad bin Hanbal Imam ahli sunnah wal jamaa yana da fahimta hadisin bai inganta ba. Wa kale yace innaha la tasifu an-nabi, wannan sallah ba ta inganta daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi. In kana neman karin bayani akwai littafi mai suna Masailul Imam Ahmad bin Hanbal li Abdullah Abdullah dan sani, in ka duba littafin Shafi na 315 Masail ne, wato kaman fatawoyi Ibn Hajar, Abdullah din dan sani sunan sa Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. So shi ya kawo cewa babansa bai yarda da wannan sallah din ba, kuma bai yarda da cewa ta inganta ba a nan ba na 315. Littafin gabaki ɗayan sa a sabon bugu yana da Shafi 457 ne duka. To a nan ba na 315 ɗan sai ka ce Imam Muhammad ya ce ba ta inganta ba. Mafhum? Tayyib. Wa qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yace inna hadithaha kadhibun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadisin nan ƙarya ne aka yi wa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi. Shi ya mai da hadisin cewa maudu'i ne ba zaifi ba, don an ce ƙarya wal kadhibul mukhtalaqul masnu' ala nabi fa dhalika al mawdu', to an ce ƙarya ne, wannan kuma ya mai da hadisin ma maudu'i ne a wurinsa ba hadisi da yake da'ifi ba in mun duba minhaj as-sunna an-nabawiyya fi naqd kalam ash-shi'a wal qadariyya a volume na 7 number na 434 yayi magana akai minhaj as-sunna bugu biyu ne akwai bugu mai mujalladi 4 kadai akwai bugu mai mujalladi 9 to wannan ina magana akan number mai mujalladi 9 ne ba mai mujalladi 4 ba mai mujalladi 4 yafi sanuwa a cikin al'umma amma mai mujalladi 9 kuma yafi kyan bugu saboda akwai ta'alikat akan su akwai tasbihat da makamantansu to anan ne Sheikhul Zamri yake cewa inna hadithaha kadhibun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa hadisin nan ƙarya aka yi wa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi a volume na 7 number na 434 kenan ko yace wa fi haqiqa inji Sheikhul Islam rahimahullah a cikin haqiqa anna man ta'ammalaha duk wanda ya jujjuya siffar sallah da wajada anna fiha shuzuzun zai ga a cikin ta akwai wasu abubuwa da suke da shuzuzi in an ce abu shuzuzi shine wani abu da abu yake banta da shi da yasa kokonto a zuciya a kansa akwai shuzuzi idan ya zama kullun kai kana son saba wa mutane sai ka ce kana da shuzuzi da yawa hatta bin nisba li shar har ma idan ka duba alaƙar sallar da shari'a za ka ga akwai abin da baka nutsuwa da shi a zuciya innal ibadata imma an takuna nafi'atan lil qalb ita ibada ba fa makawa ta kasance mai amfani ne ga zuciya idan kana yin ibada ka rika samun nutsuwa a cikin zuciyarka wala budda li salahi alqalbi minha kuma ba makawa zuciya ta samu salahi inganci daga gare ta fatakunu mashru'atan fi kulli waqtin wa fi kulli makanin sai ta zama an shar'anta ta a kowane wuri kuma a kowane lokaci da kowane wuri wa imma an la takuna nafi'atan ko kuma ibada ta zama ba mai amfani bane fala takunu mashru'atan sai ta zama ba a shar'anta ta ba wa hadhihi fil hadith alladhi jaa anha yusalliha al-insanu fi kulli yawmin wanda ka zo a cikin wannan hadisi an ce mutum ya yi ta a kowane rana aw kulli usbu'in ko kowane sati kullu jumu'atin hadisin yace ko kowace juma'a aw kulli shaharin ko a yi ta a kowane wata ko kuma aw fil umri marra ko kai sau dai a rayuwarka yace wa hadha la nadhira lahu fi shar'i a duk shari'a ba mu samu wata ibada tabbatacciya mai wannan siffar ba ko kai kullum ko kai sau dai a sati ko sau dai a wata ko sau dai a shekara ko sau dai a rayuwa yace shi dai bai ga wata ibada da Allah ya shar'anta a Qur'ani ko a harshen fiyayyen halitta dake da irin wannan ba su kuma ibadu suna kama da junansu wace ibada ce tabbata a hadisi a fita sa da za ka yi fatiha kai sura ka zo ka shiga tasbihai kana irga adadi kaza ya dace ta yi kama da wata ibada daga cikin wanda suka tabbata wannan fahimta ce ta Sheikhul Islam rahimahullah ba fahimtar isa ba ni ban kai na bayyana ta ba ko na'am wa hadhihi fil hadith alladhi jaa anha afwan wa hadha la nadhira lahu fi shar wannan la nadhira lahu ba abun da ya kama da shi a shari'a wannan la annafiya ne lil jins to zai zama la nadhira la kamar la khaira ko la ilaha ita la annafiya lil jins tana aikin inna da anna ne ta yi tauhidi ta kore sai ta saka nasaba fadalla ala shuzuziha shadadan wa matana da haka a cikin isnadin ta isnadi shine silsilatul rijal al muwassila ila al matan wato chain of narrators din akwai shuzuzi matanin kuma shine content asalin sakon hadisin a cikin content din maganar ma akwai shuzuzi abinda zuciya ba ta nutsuwa da shi inji Sheikhul Islam rahimahullah wa anna man qala innaha kadhibun daga cikin wanda yace ita ƙarya ne ka Sheikhul Islam kamar Sheikhul Islam fa innahu musibun Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa Sheikhul Islam anan ya dace to mushi yana masa makin ne kamar ana makin to shi da yake ƙarya ne to ya dace walidha saboda haka kada Sheikhul Islam Sheikhul Islam rahimahullah yace innahu lalle shi lam yastahibha ahad min al-a'imma babu ɗaya daga cikin a'immomin mu na musulunci da ya shar'anta ta Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad kuma a yawanci ana iya ibada ko da ba su yi ba in ta tabbata a cikin hadisi ingantacce ana iya yi dan ba nasu da yace sai sun san abu a duniya ya zama ibada amma idan suka karantar da shi bisa ga ala ilimin su da kuma alamar tsoron Allah su ta bayyana a duniya hada huwa ma nahsibuhum wallahu hasibuhum wala muzakki ala llahi ahada alamar tsoron Allah su da kuma abin da suka sani na hadisi to in abu ya buye gare su yakan zama akwai kokonto kamar Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ana ga ya hadda hadisi al-alf wato hadisi dubu sau dubu hadisi miliyan ɗaya kenan Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah kaga ai maganar babba ce ko na'am yace wa innama mafaltu biha ibn Usaymin rahimahullahi yace na bada misali da wannan sallah li'anna as-su'ala anha kathirun min ar-rijali wan nisa saboda tambaya daga wajen maza da mata ta yawa akai ni ma babu tambayar da ba'a mun ban taba bada amsa in public ba sai a yau da karatu ya zo kai amma ban taba ka bi duk darussa ba babu inda na taba amsa tambayar nan kuma Allah ya taimaka masu karanta mun tambaya ma babu wanda ya taba karanta da sun karanta ma an tantance wallahi alam ne har ga Allah amma ba a taba samun jarrabawa da wani ya karanta mun ko kai har gidan program ka je jiha a buɗe radio ai ta maka telefon ana tambaya ba wanda ya taba tambaya na akanka to Allah ya taimake ni don wannan abarin gara ma ba a tambaye kan ba duk wanda yake da fahimta an kaji kanusu da ita bismillah ta sallace ta an kaji ba kanusu ba wallahi ka bari ba ta daga cikin rukunin addini mafhum tayyib da haka tambaya akan ta na da yawa da haka wannan amsar da nayi da bayanin da nayi ta amsa nan gaba ba sai ya ƙara tambaya ta ba an fahimta mafhum tayyib da haka Isa ya gaba da ita shi ma tunda karatu ya kawo to mun yi bayani yace fa akhsha an takuna hadhihi albid'a amran mashru'an ina tsoron kada wannan bid'a na yin wannan sallah kirkirar yar ibada a cikin addini ta zama wani al'amari ne da aka shar'anta wa inna ma aqulu bid'a ina ƙara fadan cewa kirkirar abu ne a cikin addini inji Ibn Uthaymeen rahimahullah wa aquluha walau kanat thaqilatan ala ba'd an-nas duk yadda kaji nauyin maganar yace an fada din an fada duk nauyin ta eh an fada amma ba ni na karzo min ba ni ma rafi a gaba ni shi yana fada ba wai ni na fada ba yace walau kanat thaqilatan ala ba'd an-nas ko da ta yi nauyi akan wasu yace an ce maka an fada din kirkirar abu ne a cikin addini da addini bai shar'anta ba ni na isarwa ne ka fahimce ni ba ni nake fada ba magana ta bace eh fassara nake eh wato walau kanat thaqila an fada din shine magana dai an fada na ga wannan ta kallo na yana harara na ba ni na karzo ba ni mara fiye aka ba ni yace li annana na'taqidu anna kull man dana Allah subhanahu mimma laysa fi kitabillah lalle ne duk wanda ya bauta wa Allah da abin da bai cikin littafin Allah aw sunnati rasulihi ko bai tabbata a cikin karantarwa ta annabi Muhammad basira da aminci tabbata a gare shi fa innahu bid'a wannan ibadar da ya sunanta bid'a bi ma'ana kirkirar abu a cikin addini kirkirar abu a addini shi ake nufi bid'a a shari'a abinda aka kirkire shi baya ciki don shi addini bitti ba ne laftida ana musulunci da kwaikwayo ne da biyayya ne ba da kirkira ba biyayya ake shi ne addini da o kullu qawlin inda qawli muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu al-ulumi siwa al-qur'ani mushkhilatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fi ad-din fal-ilmu ma kana fihi kana haddathana wa ma siwa dhaka waswasu ash-shayatin so ilimi haqiqanin ilimi shine a ce maka Allah ya ce ilimi a ce manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce ilimi malamai sun yi ijma'i ilimi a imma din nan da muke gani Malik Shafi'i Abu Hanifa rahimahullah da sauran magabata sun rubuta sun kafa hujja to duk wannan sunan sa ilimi ne ke sa Imam Shafi'i rahimahullah yace al-ilmu ilman a cikin manaqib Shafi'i a cikin adabu Shafi'i wa manaqibuhu volume na farko namba na 244 yace al-ilmu ilman ilimi biyu ne ilmu din wa ilmu duniya akwai ilimin duniya daga addini yace fal ilmu lid-din ilmin addini shine al-fiqh shine fahimtar addini na hakika iya istinbatun hukunci hukunci alqur'ani da ingantattun hadisai yace amma ilmin duniya yace shine at-tibbu shine ilmin likitanci medicine ko MBBS shine mafi muhimmancin ilmin duniya duk ilmin duniya ba na addini ba babu ilmin da yake medicine muhimmanci yasa gidanka da hali akalla a samu dan kade ko yar kade ta zama ko ya zama medical doctor duk ilimin duniya in dai na duniya ne ba na lafira na addini ba babu wanda ya kai medicine abin da ya shafi asan halittar mutum human anatomy human physiology na mutum anatomy halittar dan adam physiology nasa kuma functions na gaban jikinsa da alakar da ke da alaka da juna tsakanin su sai imam shafi'i rahimahullah ke cewa la tasqunanna baladan karka kuskura ka rayu a garin da babu malamin da zai maka fatawa akan addininka kuma babu likitan da zai baka fatawa akan lafiyar jikinka duk garin da zaka zauna ya zama akwai mutum biyu na farko akwai malamin addini da yan ka shiga ruka ne zaka je gaban sa aka raka lamuya da tambaya na biyu idan babu lafiya za a je wajen likita yace duk garin da ba mai fatawa kuma babu likita dan Allah kar a zauna a wurin in dai zaka zauna zauna garin da akwai mai fatawa yana kula da spiritual component of your body ne ruhinka likita kuma iya kula da physical component naka anatomy da physiology naka sai ce duk garin da babu likitan zuciya da likitan gangan ciki garin nan ba wurin zama bane to yanzu hadarin da muke ciki ma wani ma yana bada maganin gargajiya akwai mai inganci akwai tibbun nabawi amma shi ma sai a ce doctor wani sai kaga mutum title wasu ma har wa'azi suke za su musu doctor amma a tarihi ba karatun doctor wani yayi ba kawai magani yake bara sai zama doctor yasa dole a riga bambance doctor na medicine da doctor na qur'ani da doctor na hadisi da doctor na koma menene a kuma bambance doctor da yake karanta itatuwa yake bada maganin gargajiya saboda kada a samu rudani in ba a bambance ba to kowa sai kinkimi dakta sai sa wa kansa jiya na karanta na ga National Health Services Commission sun fitar da wani circular akan waɗanda suke rubuta doctor a sunan su ba su da doctor cewa za a ɗauki mataki akan su jiya nake ga circular saboda in ba haka ba yanzu akwai wanda na sani ya taɓa mun tade shi doctor ne na ilimin addini yana Bauchi professor ya haya yaro maybe dai kun san shi ya ci abin labari shekara 20 da suka wuce ko su daga ya ce da ya zama doctor PhD Honda wani ya zo ya same shi a gida wai ya zo ya ba shi magani ya ce a ba fa doctor likitanci ba ne doctor na PhD ne na karatu ne degree master's PhD ya ce oh karatu ne kai naka ya ce eh ya ce to shi kenan suka yi sallama ya tafi na taba zama a bakin Darul Tauhid muna tare da marigayi Malam Muhammad Awwal Albani Allah ya masa rahama shekara ta 2004 shekara 21 da suka wuce yawanci mukan zauna da shi da su Professor Salisu Shehu a bakin harami nan Darul Tauhid yawanci shine wajen zaman mu daga al'asar har isha so wasu suka zo lokacin suna magana akan wasu matsaloli a Najeriya okay wajen 2000 and most probably wajen 2007 ne in zan yi tuna 2007 ne ba 4 ne sai wani ya zo ke kwafure akan Najeriya cewa wani matsayi aka ba wani mutum wai doctor mutanen Sokoto ne daga jin Hausarsu an ba wani doctor wallahi duk ya hana ruwa gudu a ma'aikatar komai aka zo sai ya ce ba zai yi ba ya ce ai ni na san ba za a yi abin kirki da shi ba tunda aka ce doctor ne kuma aka ce ba doctor ba da magani ba ne na san to akwai shi mai da yawa abin nan wai doctor ne amma ba na likitanci ba yace to ya san akwai shi mai da yawa ala ayi halin doctor ne PhD doctor ne doctor likitanci doctor ne veterinary doctor doctor ne amma a cikin su mafi daraja shine doctor likitanci musamman ya kai consultant ko PhD holder a duk ilimin duniya babu abin da ya kai ilimin medicine babu wanda ya kai shi shi yasa mu dage ƴaƴan mu su yi karatun zamani su yi karatun addini su yi karatun zamani kar mu basu akan guda daya yaran mu su yi abu biyar su yi karatun addini musamman haddan Qur'ani da sanin ma'anarsa da karanta maganganun fiyayyin halitta sallallahu alaihi wasallam da ilmul wasail na biyu su yi karatun boko mu samu likita, mu samu wanda zai specialization a abin da ya shafi ko gynecology ko ta yi gynecology, wani ya yi specialization akan abin da ya shafi likitan yara, wani likitan ido, likitan kunne, wani ya zama engineer ne, wani ya zama lawyer ne, wani ya zama accountant ne, wani ya zama masanin computer ne, wani ya zama masanin artificial intelligence ne, a cyber security ne, a robotics ne, duk wannan ilimin muna bukatar su jama'a. Yaran mu ya zama in ka kalle su a addini ana rammomi ne, sun iya kira'o'i, sun iya tafsiri, in ka juya nan wurin likita ne, gogagge consultant ne, ko PhD holder ne a medicine din, ko engineer ne yana da PhD, ko kuma wani masani ne na duniya, ko gogagge lawyer ne, senior advocate of Nigeria. Sannan na uku, mu koya musu kyawawan ɗabi'u, su zama suna da ɗabi'u na karamci, gaskiya, haƙuri, kunya, girmama na gaba, sanin ya kamata, dattaku da taimakon jama'a. Na huɗu, mu koya musu sana'a, ko su zama noma, ko mu koya musu kasuwanci in suka zo hutu, ko mu koya musu wani abu na sana'ar hannu, da ana koya mana makanikanci, ɗinki, ana koya mana gini, yanzu ga abu na zamani, renewable energy, installing solar panel misali, gyaran computer, software development da makamantansu, mu koya musu. Na biyar, mu bi bayansu da addu'a, Allah ta'ala ya albarkace su, mu zama mentors ɗinsu, ta inda in sun kauce hanya za mu gyara musu. Duk wanda ya tashi gaban dattijo ya san haka ne, mun rabu da iyayenmu maza shekara 10 da suka wuce, amma duk matsayinmu a cikin al'umma bai hana kira mu a ce yi kaza, kar kai kaza, amma ka faɗa kuma mu tarbiyyarmu iyayenka ba sa maka kuskure. Haka za ka ji a maka faɗa a ce to Allah ya muku albarka ka je ka. Yaran yanzu suna ga su zai independent saboda akwai freedom. Yaro ɗan shekara 25 ya fi ƙarfin ubansa. Yarinya F22 ta fi ƙarfin uwarta, wai tana ga tana da ƴanci, ita ta je makaranta ta yi boko. Allah wadannan ka yi lalace. Ina ga dai zai wahala mu iya gamawa ko? Yayi muke da lokaci. To sai mu tsaya a wurin, za mu tashi akan hadisi na biyu kuma insha Allah ta'ala wajen istidlali da zai kawo. Assalamu alaikum. Salam and convey your greetings to them, inshallah. Tafaddal, inshallah. Sakatare na gwamnatin jihar Edo, kamar yadda shi malam ya zo da shi, sun zo da Sheikh Ibrahim Duguri ne, inshallah. Zan ba shi dama ya zo ya gaisa da ku.